هو بقى ميزة كابتن شنكر على طول وزريني كمية ضمان للي للي يوم من عدرة سينا تريد الشاه هلو أنا رانات الشاه ترى جواتا هلو راديو الثاني شكرا تدوبو دير تريد هلو دا 40 دا أكو تجريا وان دا وان رانا تريد دا 20 دا هلو جواتا الشاه تيا شكرا تدوبو ديو دا 20 دا تيا دا متاشي هو حجة الوداع حجة الوداع مالا الله يمر رحمه يأتي حجة الوداع فلما دخل ذو القعدة تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فانجا ساتين دا منكر انتا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ياجي حج كما سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ياجي إسد ساقوم من زن الله صلى الله عليه وسلم لو داك باب الشركة ونفاي انسر واندس كين توحيديني دوكما انسر مسلمي زلا باب مشركي دا حكا حالة تامة سيزو طبو داك وانا من دالة صلى الله عليه وسلم داشنا دي جي شكرا لتبيو بايا قد شكرا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه دي شكرا تنا تا مانا جيفا shekara ta tara to in aka kare yin wata shekara shekara ta nawa kenan muke ciki shekara ta 10 shekarar wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wanda ka sira har zo karshe wanda ka wannan sabuwa ba dadin fada haka ciki wanda wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma dakhala bil qada ya inda watan zul qaida ya shiga tajahhaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil hajj sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shirya domin ya tafi aikin haji wa amara an-nasa bil jihadi lahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya umarci mutane da su ma wato su shirya domin su je aikin haji wani fa wanda yake da iko ne manzon sama a ilahi sabila wanda ba duk musulmi ne amma dai yawancin musulmi sun je haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa amarahum an yalqahu kuma yayi umarni manfa aka aika garuruwa garuruwa duk wanda suka zo din nan suka yi mar mubaya aka aika garuruwan cewa su sadu da manzon Allah ko su gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka a Makka wa amarahum an yalqahu ya umarce su cewa su gamu da shi a can Makka fa kala jama'ahu man kana haula al-madina sai zaman to wanda suke gefen Madina sai suka fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga waɗanda suke kuma waɗansu garuruwan tahowa za su yi sai su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka wa qariban minha da wanda suke kusa kusa da Madina sai aka zo duk Madina sai aka fita daga nan wa kharajal muslimuna min al qaba'il sauran musulmi kuma waɗanda suke ragowar kabilu haka a gefe al qaryati al qariba wanda suke kusa wal ba'ida da wanda suke nesa su ma suka sadu da manzon Allah hatta la qawu fi tariq wani ba a kan hanyar ka kake wani ba a ce ga Madina nan an bullo daga Madina ko magana ne ko ba da wannan haka ne da Madina Madina take daga nan ake a tona daga nan a taho nan ko daga nan a taho nan na'am oke daga arewa a taho kudu to shi ne saboda haka kaga wani in an fito waɗanda suke nan a ce ga Madina tana nan kaga waɗanda suke nan ba su koma can in a ce tafiyar mai nisa ba ce domin su tare sai su tsaya su dako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kan hanya manzon Allah yana zuwa sai su haɗu da shi shikenan sai su ci gaba da tafiya fi tariqi waɗanda suka tare shi a hanya waɗansu kuma fi Makka waɗansu kuma sai da aka je Makka sannan suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu ma ba su san da shi a Makka ɗin ba wa fi Mina waɗansu sai da ya je Mina sai suka tarar da shi wa Arafa waɗansu ma a Arafa suka tarar da shi suka tarar da manzon Allah akwai wanda ma sai da aka sauko daga Arafa ya zo kamar Muawiya ba Muawiya Ibn Abi Sufyan ba ɗaya daga cikin sahabban wanda yake cewa aklantu rahilati wa ta'abtu nafsi yace na gaji da dabbata na wahal da kaina tunda manzon Allah ya riga ya sauka yake babu wani dutse da ban tsaya ba saboda ban san wanne ne da ka tsaya ba kai kuma ka riga ka taho ya tar da shi a Muzdalifa Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya zamanto yayi sallar nan tamu kuma ya tsaya Arafa da rana ne ko da daddare to hajjinsa ya cika kuma wato ya zamanto hajjinsa ya cika shi ko kowane dutse sai da ya hau ya tarar kare kenan bai tada manzon Allah ina ba a Arafa din kanka sai da bayan an sako daga Arafa an zo Muzdalifa wa fi mina wa Arafa wa jaa Ali min al-Yaman sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shi kuma an aika shi Yaman sai zamanto daga Yaman ya taho wani ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho daga Madina wa ma'a ahli al-Yaman tare da mutanen Yaman shi yayyo musu jagora sai suka taho da shi wa hiya hajjatul wada ko hajjatul wada da na fara wannan hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi ake kira hajjin bankwana hajjin bankwana shi kenan manzo Allah zai bankwana da duk wani sahabi fa kharaja laha li khamsin baqina min dhilqaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Madina saura kwana biyar dhilqaida watan dhilqaida ya mutu saura kwana biyar watan dhilqaida ya mutu kwana 29 kenan kwana 25 fi akhir sanati 20 a karshen shekara ta 10 karshen shekara ta 10 sayyidina Abubakar ya je shekara ta 9 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin haji shekara ta 10 kuma ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya wa saqa ma'ahu al-hadi sai ya kora hadaya tare da shi haji dama mun bayani a can baya iri uku ne ko dai kai ifradi wanda ba ruwanka da hadaya kenan amma idan ka sa kayanka ba za ka yi ba har sai ka gama komai da komai ba ka ƙara shirya ba ana kiransa ifradi sannan tamattu'i shine wanda za ka je ka yi umra sai kuma ka koma kayan gida sai ran 8 ga wata sai ka ƙara komawa sai ka ce labbaika allahumma hijjatan to wannan kaga ka yi umra a cikin kwanakin watannin hajji to ka sai a ce ka yi tamattu'i kenan wanda kai ma fa man tamatta'a bil umrati ila alhajji fa mastaysara ila alhajji kai ma sai ka yi hadaya to sannan kuma akwai kirani kirani shine wanda zaka zamanto ka koro hadaya tun daga inda kake kai mata alama shine ka sa mata rataye cewa wannan to ka koro kuma wannan hadayar ku ta tafiya da hadayar tun daga inda kake har sai ka je Makka wannan ake kira kirani kuma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu sabati inganci shi yasa ma yake fada musu lokacin da an je Makka wanda suka yi niyyar umra sai yace to kuku fita daga abin nan wannan sai suka ji ba dadi kace ya rasulullah yanzu kuma kawai shikenan sai mu je mu kula matan mu waye sai yake cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu alhadiya ni ma da na hango karshen al'amari na da ba zan koro hadaya ba da ni ma tamattu'i zan yi don kan ku yi zaton tamattu'i din koma baya ne an bayyanta saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu samati rinjayin magana kirani yayi ya koro hadaya faran nasa manasikahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu manasikahum inda ayyukan hajjin suke nusuk shine wajejen aikin hajji wani baran ga rana kaza ne ga abin da za a yi ra waje kaza ga abin da za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu kuma ya gaya musu yace khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku a duba da zan yi wani ba ku karba daga wajena ku koya daga wajena wa allamahum sunan hajjihim ya koya musu dukkan abubuwan da za a yi na ayyukan hajjin su wa huwa sallallahu alaihi wasallama yaqulu lahum wa yukarriru alaihim yana ta gaya musu yana ta maimaita musu ayyuhan nasu ya ku mutane khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku a wajena ku koyi aikin hajjin ku a wajena fala'allakum mai yiwuwa ku dinnan da kuke ganin ku la talqawni ba'da amikum hadha ba za ku ƙara gamuwa da ni bayan wannan shekarar an fahimta wannan kadai ga wanda ya fahimci saƙon ya san yana cikin tashin hankali ya yi sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai yi sallama da wani ma a ce mahaifinsa ne ya fahimci cewa zai tafi ina wata irin damuwa ce ba zai shiga ba balle kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma cikin ikon sa sai zaman to jiya daga cikin sahabbai ba su fahimci wannan ba kamar yadda zamu zo mu ga cewa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana daya daga cikin waɗanda suka fahimta shi yasa yi ta kuka tun a Madina da manzo Allah ya yi musu huduba ko da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu huduba walamma kana bi Mina yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a Mina khababan nas khutbata allati bayyana fiha sannan ya tsaya a Mina ya yi musu huduban nan tasa da ya yi musu bayani ya ce allati bayyana fiha ma bayyana ya bayyana abin da ya bayyana a cikin Allah ya sayar da sati mai zuwa zamu yi kokari mu ɗauko doguwar hudubar mu karanta yawancin abin da aka faɗa insha Allah fa hamidallaha malam ya kawo wani yanki daga ciki wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode wa Allah innal hamdalillah wa asna alayhi ya yabe shi sallallahu alaihi wasallam ya yabi ubangiji thumma qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane ayyuhan nas ya ku mutane isma'u qawli ku saurari abin da zan faɗa ku saurari zance na fa inni la adri domin ban sani ba ma ni da tabbaci la'alli la alqakum ba'da ani hadha ni wa ba zan saki gamuwa da ku ba bayan wannan shekarar sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas ya ku mutane inna dima'akum sani hakika jinananku jininku zubar da jininku wa amwalakum da cin dukiyar junanku wa aradakum da cin mutuncin junanku taba mutuncin junanku alaikum haramun haramun ne akan ku wannan kuma yana nuna girman waɗannan abubuwan dan su ne abubuwa da suka fi yawanci shigar da mutane wuta taba mutuncin mutane ba ga cewa idan ka duba giba annani manci da waɗannan abubuwan suna da alaƙa ne da cin mutuncin mutum ko ya yi ko bai yi ba ba ruwanka da shi to kuma wanda abin da ya fi kuma wahala kenan a rayuwar ɗan adam musulmi shine ya iya kame bakinsa a kan al'amarin mutane kuma na ce a wannan zamanin ma abin ya fi muni saboda yawancin social media magana ne a kan mutane yawanci abin da kake jin rediyo da labarai da kake ji maganganu ne akan waɗansu idan ma ba wai wato abu ne da zai zamanto wani abu ba fudulul kalam lagwul hadith ne lagwul hadith yawanci wani nagwun da ake sauraro ake lagwul hadith to har wani lokaci fina-finai da waɗansu abubuwa da ake kallo su ma lagwul hadith wanda shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce mana idan mun ji mu tashi mu gani saboda za ka ji an yi zancen batsa fim akwai fim din da za a yi zancen batsa ba a yi zancen batsa ba ka ji cewa ya yi kyau yanzu shi ne zancen soyayya shi ne ko kwarkwasa da waɗannan abubuwan ba a yi ba mutum zai ji daɗi sai ga fim din bai yi ma'ana ba sannan a nuna shajini abin da nake nufi da shajini shi ne duka da kisa yanzu fim din turawa ne ko na inda ne a ce kawai ba mali ko mali babu a fim ne zai burge ka amma idan ya zamanto akwai kisa akwai waye-waye har misali an sa mana ƙaunar wanda yake kashe mutane shi ne akta kai wannan ya yi akwai kisa tafiyar ya karkashe mutane wato kisa ma ya zamanto abin da muka fi so wadda aka mutum sai ya yi a hankali wadda cusawa ya yi a hankali har abin ya zamanto mun shiga kuma bayan fim mafi kyau wanda ya zamanto a box ya zamanto ya yi fice za ga cewa akwai kisa ko ba haka ba akwai soyayya in ya zamanto indian film ne bollywood ne ko wani abu ko na hausa ne shi ma akwai soyayya a ciki waƙoƙin soyayya da kwarkwata a cikin waɗannan abubuwan kuma wannan sai mun yi a hankali saboda ya riga ya shiga cikin abin har muna ganin kamar daidai ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa zamani zai zo al-ma'ruf yakunu munkaran wal munkaru ma'rufan abin da yake munkari sai zamanto shine ma al-ma'ruf din har ina kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud yake idan ma mutum yayi inkarin wannan munkarin sai a ce ai ya rai kuma kai inkarin wannan ai wannan shine dai abu ne fa da kowa fa haka yake haka yake wala ka sai mutum yi a hankali muna cikin wani zamani ne hatsari sosai to kaga kisa ya zo kiza ina karanta wani clip ina kallon wani clip na wani yaro Baturi malama tana tambayar sa dan Nazari school yace ne zaka yake zo ka zama yace ina son idan ya girma ya karkashe mutane dinka karkashe mutane kike san mutane ke eh duk gabarin kisa ta hawa gidan ke ni ma zaka kashe ni su duke tambayar sa wato biyan sai yace ke ma zan kashe ki amma kuma yana zanin to amma ke sai kaza kaza kokarin yaro ne karami dan Nazari school wanda yake nuna maka hatsarin yanda aka shiga ke ba za ka yi ta jiye wani lokaci a makarantunsu da waye an ce yaro kankani ya shiga da bindiga ya karkashe abin nan ya ce maka teenager ne saboda ya gani yana sha'awar ya gwada wannan abin American wani suna cewa American lifestyle har waɗansu da suka zo yaƙi daga Syria wanda ake je musu ƴan ISIS wanda waɗansu turawa ne America ne an ce abin ɗaya daga cikin abubuwan da ya jawo su shi ne suna son su kwatanta da irin American lifestyle saboda film ɗin nan kaje kai an ta kisan kai kuma ba gani ba kai a game kai ta karkashe mutane a cikin game to kuma baka taba gwada ba to gashi ne yanzu a aikace kake so kai a arab abun nan jima'akum sai kuma kudi a wannan lokacin ake tsantsarcin kudi ko mutu yana shakkar wannan ya je kasuwa ya tambayi yanda kudaden mutane suke salwanta mutu ya tambaya ya ga yanda ake yanzu yaron kanti ba ka da tabbas da shi wanda zai zo ya karo bashi a wajenka ba ka da yanda za ka yi da shi wa abinda misali wanda shi ma waɗanda za a tafi waje a je a karɓo kaya na wani jankun ne ko wani abin nan a zo nan shi ma an tafi da shi kenan wanda da ba ɗabi'ar mu bace sam tun zai shekara da shekaru zai dawo ya tarar amma da yawa mutane da yawa hauhawar jini da waɗansu abubuwa kuɗaɗensu ake taɓa saboda haka waɗannan abubuwan guda uku suna da hatsari in kuma suka shiga cikin al'umma wannan al'ummar ta su kurkuce ta lalace domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a hajjin bankwana wani ba ƙarshen abin da yake faɗa saboda muhimmancinsa yake cewa alaikum haramun haramun ne a junanku ya zamanto ku yi wannan ila an talqau rabbakum kuma wannan abin ba zai canza ba har ku gamu da ubangiji wa kullu riban mawdu'un sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu na biyu yake dukkan riba mawdu'un manfa an take shi babu shi wannan lokacin kisa wani a wannan ruwayar ma wani lafazin yake cewa mawdu'un tahta qadamai ya hatayi suna take su manfa babu su suna gargashin kafata na take su dukkan nau'in riba ko za a yi maka dabara in dai riba wannan riba ce za a shiga cikin riba guda biyun duk gaba daya akwai riba al-fadl akwai riba al-nasiya riba al-fadl shine na ƙari a irin jinsi guda daya irin abu guda daya shinkafa yar kura shinkafa yar garko misali in ka ce ko kuma shinkafa jamila da shinkafa wadda ba jamila ba misali ko ta kasar waje da ta gida matukar ka aka zamanto an samu fiziko wannan kwano biyu wannan kwano ɗaya ko wannan kwano ɗaya da rabi ko me kankantar wannan abin to riba ne ko shinkafa ko alkama ko masara ko waye wannan tsohuwa ce wannan kuma sabuwa ce kun san ba kudin su ɗaya ba to kowannan aka zamanto aka yi fiziko a karkar abinci ko gishiri ne almilhu bil milhi idai zamanto an bayar hawa ha hakan nan kuɗi haka da haka akwai wanda wani lokaci muke yin sakaci canji shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misali zai baka ka bashi 1,000 zai baka 1,000 to babu ba za a yi nasi'a ba sai dai hawa ha kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu yi ka maka in aka yi jinkiri wannan riba ta shiga ci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yadan biyadin hannu da hannu kana miƙuwa Allah miƙuwa wannan ribal fadli kenan na fifiko ta kuma da ribal nasi'a riba na jinkiri wanda shine yawanci muke samu a bankuna wani ba za a baka bashi jinkirin bashin da za ka yi za a sa da a ƙara maka kuɗi a waɗannan abubuwan wajen za ku gana ta wannan tattaunawar waɗanda za su karɓi misali ko bashi na credit ko turo maka bashin credit ce za a ci abin nan naira 5 misali wani lokaci sai abin ya rikirkir da kai kuma wanda aka ji wani malamin ya ce maka misali a halin ne to amma fa mani taka shubuhati tun da waɗansu malamin sun yi maka haramun ne ko me yasa suka ƙara maka naira biyar saboda bayan za ka biya ba ko jinkiri ne me yasa suka ƙara maka jinkiri ne zai ga cewa waɗansu abubuwan sun zo ko waɗansu harin waɗannan wanda ban gama gane kuma irin su bitcoins ko ayyuka duba za ka cewa akwai abin nan ɗin ba su suka yanzu ko ta ina aka karɓa za ka cewa akwai waɗannan abubuwan kuma ana ta ƙarfafar ka je ka karɓa har kasuwanni yanzu ake shiga ka zo za mu ba ka bashi don kuma ya samu yanayin abubuwa to kuma matsalar riba shine alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce yamhaqu Allahu riba Allah yana ɗebe albarkar riba ko ka tara ba za su yi albarka ba ko mutum ya ga rashin albarkar a kan 'ya'yansa ko a kan rayuwarsa misali shi kansa ya gaba cewa ba shi da kwanciyar hankalin zuciya tara duk abin da ya tara amma ba kwanciyar hankali na zuci ko kuma mutum ya gani a kan matarsa ko kuma mutum sai ya zo ƙarshen rayuwarsa ya ga cewa abubuwan sun ki ta ɗaya daga cikin malamai yana da tamu da yana yawan faɗa yana cewa ba yanda za ka tara wannan kuma Allah ya baka kai aikin alheri ba ka haɗuwa tunda Allah ya ce ya ɗebi albarkar kuma ya zai baka kai aikin alheri da wannan abu sai mutum ya tara waɗansu waɗanda wanda ya mutu in ya bar wata wasiyya ya ce sulusi a yi wani abin nan kuɗi suka ji kawai ya kai miliyan kaza ce wallahi sai dai wallahi ba za a yi nisa da yake da rage ba kuɗi ya zama kuɗinsu wani lokaci ma yana raye sai samar shamaki sai wannan ya riga ya tsufa ba zai rinka taɓa kuɗin ba zai iya yi ba wannan su ne abubuwan tsoron a ciki ya ce wa awwalu riban aba'uhu ya ce riban farko wani ba waɗanda suke mu'amala da riban farko da zan zamanto na ruguje wannan abin riban abbas ibn abdulmuttalib ya zan yana lokacin yake mai kuɗi ne yana bayarwa kuma ana karɓar riba tun lokacin kafin ya zamanto shiga musulunci to duk wanda ya karɓi kuɗinsa da kuɗin riba to wannan shi kenan babu wannan maganar manufa an ruguje shi kenan shi ya yi asarar kuɗin shi kuma wancan kar ya ba da wannan riba shi kenan babu wannan riba fa innahu mawdu'un kulluhu dukkanin wannan ribar gaba ɗaya na take shi na sauke shi babu shi saboda haka babu wannan duk wanda ya karɓi kuɗi da sunan riba zai dawo da shi to babu wannan ya ce wa inna kulla damin fil jahiliyyati mawdu'un dukkan wani jini wani ba an kashe wa mutum ɗan uwa ko 'yar uwa ko wani wanda yake bin fansar jini to duk wani fansar jini da aka yi a jahiliya mawdu'un shi ma na sauke shi ba wani wanda zai ce ya ga wani ya kashe mar wani a jahiliya ya ce ya zo zai ɗau wannan fansa babu wannan fansa an sauke an sarayar da wannan ya ce wa awwalu damin aba'uhu ya ce jinin farko da zan zamanto na sauke shi damu rabi'ata ibn al-harith ibn abdulmuttalib na gidansu ne kaga wannan ma ribar na gidan manzon Allah ne al-abbas ne babbansu ne to wannan ma shine na rabi'a ibn al-harith ibn abdulmuttalib jinin farko shine wanda ba za a bi wannan jinin ba an kashe shi ne a jahiliya lokacin to kuma su banu hashim suna kokarin sai sun dau wannan fansar yaje to jinin wannan jinin ya tafi jinin rabi'a dan harith al-harith shine kusan babban da na abdulmuttalib wanda shi ne ɗansa ɗan uwansa na farko da aka fara kashewa a yaƙin Badar suka fita su uku da shi Ubaida ibn al-Harith ibn Abdulmuttalib da Ali ibn Abi Talib da kuma Hamza ibn Abdulmuttalib suka fita Hamza ya kashe nasa sayyidina Ali ya kashe nasa shi kuma Ubaida ibn al-Harith suka sabanin takobi da shi da wancan sai zamanto sai ji masa ciwo a cikinsa lokacin sayyidina Ali da sayyidina Hamza suka zo suka karasa wancan suka ɗauko shi da nan kuma ya mutu wannan Rabi'a ɗin ɗan uwansa ne Rabi'a ibn al-Harith wancan Ubaida ibn al-Harith ibn Abdulmuttalib Harith ɗan uwan Hamza ne yana daga cikin shi ne kusan babba wanda bai tarar da abu ne to shi an sauke jininsa saboda kar wani ya zai ce son kai wannan duk gaba ɗaya na gidan Banu Hashim gaba ɗaya an sauke shi wa inni taraktu fikum sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan na bar muku abinda ma ini a tasamtum bihi lam tadillu abinda in kuka yi riko da shi ba za ku taɓa ɓata ba kitaballahi littafin Allah littafin Allah na bar muku littafin Allah in dai kun yi riko da littafin Allah to ba za ku ɓata ba to shi yasa kuma kamar yanda ɗaya daga cikin wato babban komandan turawa na Faransa da ya yaƙi Masar yake cewa babban abinda burinmu shine ya za mu yi musa mace ta cire hijabi a lullubi alƙur'anin nan don matuƙar ba a rufe alƙur'ani ba akwai matsala matuƙar musulmi za mu ci gaba da karanta alƙur'ani muna fahimtar alƙur'ani to akwai matsala kuma mu alhamdulillah za mu iya cewa mu ɓangaren nan da sauƙi amma za ka shiga duniya da yawa na farare wallahi dai ko fatiha ba zai kawo mata ba babba sosai shekara 50-60 wallahi bai iya fatiha ba aikin hajji mun gaggan su da yawa fatiha ba zai iya kawo maka ba to ballantana ya kawo maka fassarar fatiha yin samu alkhairan da muke ciki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita shi yanzu da azumi kaga za mu ji tafsiri za ka ji a waya za ka ji wannan babu shi a ƙasashe da yawa har ƙasashen Laraba ana gaya maka har ƙasashen Laraba ba ka da wannan muna cikin gata ana karatu ana da ka ji ka ga dama za ka iya downloading din gaba ɗaya tafsirin wani malam ka ji kuma sannan daidai gwargwado dai saboda yanayin tun lokacin da muka taso karatun allo har yanzu islamiyya za ga yaro da insha allahu ya fi karfi insha allahu za ga zai iya kai maka zuwa alamtar kaifa da zai ka zai kai maka alamtar kaifa wani ilan ya duba kuma zai iya kai maka wataƙila sabbi zai kai maka sabbi da yawa za ga za su buɗe alƙur'ani za su karar daidai gwargwado amma da yawa ba za su iya ba ne gaba ɗaya wanda haka wannan ɗaya daga cikin abin da za mu gode to littafin Allah matuƙar akwai shi za ga cewa akwai ragowar alkhairi tare da mutane in an yi riko da shi to ba za a kauce ba ka kuma ba ka iya fahimta alƙur'ani ba sai ka fahimci bayanin manzon Allah wanda su ne hadisansa ne hadisan manzon Allah shi yasa tun a dadin za ga cewa idan za a taso tun farko shi yasa tarbiyyar gaba ɗayan nan ɓangaren almagribul arabi manufa daga manufa ƙasashen larawa magrib in ka ɗau tunis maroko da waye abinda ake fara koya yaro ƙur'ani ne daga nan kuma sannan a fara koya mana littafi na ji an yi ƙur'ani sannan kuma sai a ɗora a kan waɗannan wa antum mas'ulun manzon Allah sai sanin ya yi dogon jawabi wannan kaɗan ne daga ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma kuma kan mutane bayan ya gama hudubar yace wa antum mas'uluna anni za a tambaye ku game da ni anfa na gama kawo sako na yanzu ina son ku san da wannan ta za a tsayar da mu wai mu a tambaye mu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina abin da nauyin faɗa za a tambaye mu ga me za mu ce a kan game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma an tun ƙa'ilun me za ku faɗa a game da ni wannan sahabbai ba da suka zauna da shi suka rayu da shi suka san abin da ya yi to ko mu da ba mu zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a tambaye mu game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wani abu da za mu iya faɗa banda alkhairai da muka sani muka samu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ma taqulun me za ku ce game da ni wace shaida za ku bayar a kaina mu ba da shaida a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu sabbe sai suke cewa na shahadu annaka qad ballagta mu shaida ne akan cewa ka isar da wannan sako wa addaita ka kuma mika amanan nan da aka baka wani sahata ta yi nasiha iyayenka faj'ala yarfu'u asbahu ila as-sama' anfa dala yake daga hannunsa yana nuna sama yace Allah kai ne shaida wayankutuha ilayhim ya nuna su yace Allah kaji abin da suka ce Allah kai ne shaida akan abin da suka ba to ne idan manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada a kansa kai ne kake tunanin zai zamanto shaidar ka da kuma abin da Allah ya daura maka. Saboda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Mu ma sai an tambaya a kanmu. Ɗaya bayan ɗaya duk wanda ya san ka sai an tambaye shi a kanka. Mutum ne yake tunanin zai faɗa ranar alkiyama. Ko mutum yana tunanin alkiyamar kawai kamar wasa ne. Ba wai wani abu ba ne. Kowa sai an tambaye shi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. In waɗansu ne a ƙarƙashinka sai an tambaye su ɗaya bayan ɗaya. Kawai sai dai mutum ya addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya cece mu ya kubutar da mu. Allah kuma ya da lutufinsa da falalarsa da rahamarsa ya yi mana da jin ƙansa. Amma babu wanda zai iya zamantowa ya kubuta cikin sauƙi. Idan ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana wannan ya ce Allah ka ji abin da suka ce Allah kai ne shi da. Yankutuwa ila sama nufa yana nuna sama. Ya nuna su ya nuna sama. Kada haka akwai hatsari sosai. Shi yasa magabatan daɗin za a ga cewa tsorace suke. Ba wai tsoron wani abu tsoron cewa mutum ɗaiɗai ku zamanto za su shaida a kanka. Ba mutum da gidansa da danginsa kaɗai. Ya isa wani a cikin danginka kawai dai bai ce ya Allah wane yana kallo na ina yin abu kaza bai taɓa ya hana ni ba hannun kaɗai ba ya shiga tashin hankali ba yana gani na ina yin ba haka makocinka zai faɗa haka wanda kuka zauna aji ɗaya zai faɗa haka arne da kuke tare da shi wanda kuka yi aiki tare da shi ya ubangiji wannan muna tare da shi duk tsawon shekara kaza ko kuma duk kwanakin da muka yi bai taɓa ce mun akwai ka ba bai taɓa faɗakar da ni ba. Wannan shine abin da zai faru a ranar Alkiyama. To me yasa za ka guje wa juna? Yau mai sirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi. Me yasa za ka guje mar? Gudun wannan ne. Ba wai gudun kai mar laifi. Laifin da kai mar shine kana kallon sa ma akan barna ba kai mar magana ba. Yana gani yana da haƙƙi a kanka. Makocinka wanda kuke aiki tare da shi, wanda kuke zama waje ɗaya da shi. Wa yaqulu yana cewa Allahumma ashhad. Allah ka shaida. Akan abin da suka faɗa talafa marrat yana maimaita haka har sau uku sallallahu alaihi wasallam wa kanat hadhihi alhijja ko alhajja wannan hajjin tusamma hajjatul wada idan ake kira hajjin bankwana li'annahu sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lam yahujja ba'daha bi ƙara yin aikin hajji ba bayan wannan dama hajjinsa kenan kuma bai ƙara yin hajjinsa kenan kuma ƙarshen hajji. Falamma qada hajjahu yayin da ya kammala hajjinsa raja'a ila al-Madina sai koma zuwa Madina fa kama sallallahu alaihi wa sallam baqiyata dhul-hijja ya ci gaba da zama har ya karasa dhul-hijja wani ba ya zo a cikin dhul-hijja ya koma dhul-hijja wata kare ba wal muharrami da watan muharram wa safar da kuma watan safar ثم ابتدع برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه فان الرشل لا تير ده منزن الله صلى الله عليه وسلم يا فارا الذي مات فيه وندي متى ا cikin sai ya fara maka da a cikin watan safar fi akhir safar wajen karshen watan safar ga Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sallama da mu a cikin watan Rabiul Awwal kam sai anan fati ne zuwa insha Allah wa barakatuhu wa barakallahu wa bihamdihi wa shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.